Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomar da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar talata 19 ga watan Satumba. Ibrahim ka almasi garba ne da ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Yau talata ne ake sa ran shugaban kasar Myanmar An San Suu Kyi za ta gabatar da wani jawabi ga kasar ta mai tasirin gaske. Je shugaban Amurka Donald Trump yauni yana halartar taruka da ganawa da mutane masu yawa a New York wajen taron shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya. Sakataren Tsaron Amurka John Mattis ya ce kawo yanzu Amurka ta kauce kakkabo makaman da kasar Korea ta Arewa ke harbawa domin ko ba daya da ya zame mata barazana.
To kanin labaran kenan. To cikin shugabannin kasashen duniya da suka iso Amurka babban taron Majalisar Dinkin Duniya har da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda ake kyautata zaton
zai fada wa al'ummar duniya irin nasarorin da aka samu a yaki da cin hanci da rashawa da kuma fannin tsaro domin janyo hankulan masu saka hannun jari na kasashe.
Za kuma aji cewa saboda kalubale iri-iri na tsaro da Najeriya ke fuskanta sojoji na shirin sintiri na musamman a ko'ina a kasar.
To yanzu maganar nan da ake muna nan muna atisaye na Egweke na biyu wanda kai ka sani ana yin shi ne a kudu maso gabas na kasar nan.
Za kuma aji inda aka kwana a kokarin neman sauran mutanen da suka bace bayan tuntsirewar kwale-kwalensu a Taraba kamar kowace ranar talata. Aliyu Mustafa Sakkwato na tafar da shirin sa na tsaka mai wuya inda a yau za a ji ci gaba da murza gashin baki da ake yi kan furucin ministar mata da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, amma fa duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu haure assalamu alaikum. Yau talatan nan ne ake sa ran shugaban kasar Myanmar An San Suu Kyi za ta gabatar da wani jawabi mai tasirin gaske da aka dade ana jira game da rikicin da ke gudana a jihar Rakhine da ke kasar ta, inda har yanzu ake ci gaba da fama da rikicin da ya tilasta wa 'yan jinsin Rohingya kamar 400 barin kasar zuwa makwabciyar kasar Bangladesh. Wannan rikicin da ya samo asali ne lokacin da 'yan ta'addan Rohingya suka kai wa jami'an tsaron kasar hari a ƙarshen watan Agusta. Tun daga wannan lokacin ne a kokarin ramuwar gayya ya sa jami'an tsaro su kai harin murkushe ƙauyuka da waɗannan mutane suke da zama, har ma da ƙona su ƙauyuka da kashe mata da yara, kamar yadda masu sharhi akan harkokin yau da kullun ke cewa. Rashin sa bakin na ita An San Suu Kyi ya janyo suka daga sassan duniya daban-daban. Wannan ma ya sa ta soke halartar babban taron shekara-shekara na bana na shugabannin kasashen duniya na Majalisar Dinkin Duniya domin ganin ta mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsalar da ya addabi kasar ta. A wajen taron na Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a New York ne a jiya Litinin, jami'an diplomasiyyar Birtaniya da dai sauran wasu kasashe sun bayyana damuwarsu game da wannan matsalar da 'yan Rohingya suke ciki, kuma sun kira da a gaggauta kawo ƙarshen wannan tashin hankali tare da samun yadda za a taimakawa 'yan jinsin ta Rohingya da suke gudun hijira a yanzu haka. A gefe ɗaya kuma yanzu haka an rubuta takardar koke ga kotun kolin ƙasar India domin kalubalantar gwamnatin kasar da ke niyyar mayar da 'yan jinsin na Rohingya su 40,000 kasarsu ta asali, wanda kuma sun gudo ne daga kasar sakamakon rikicin da ake yi a kasar tasu kuma a yankin nasu. Kotun dai ta fara sauraron wannan batu a jiya Litinin. Gwamnatin kasar ta India ta ce yawancinsu sun shigo kasar ne ba bisa ka'ida ba, kuma za su zame babban barazana ga tsaron kasa. Lauren da ke kare waɗannan mutane na 'yan jinsin Rohingya ya ce dokar ƙasar India ta bai wa kowane mutum 'yanci a cikin ƙasar, har ma da wanda ba ɗan ƙasa ba. Za a dai ci gaba da sauraron wannan batu a cikin watan gobe idan Allah ya kai mu.
Jiya shugaban Amurka Donald Trump ya wuni yana ta halartar taruka da dama da kuma ganawa da manyan mutane masu yawa lokacin da ya fara hidimomin kwanaki hudu da ke da alaka da babban taron shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya da aka suma a birnin New York na Amurka. A bayyanarsa ta farko a wajen taron na Majalisar Dinkin Duniya tun bayan da ya tsare kan karagar shugabancin Amurka, shugaban ya jagoranci wani taron da aka shirya akan bukatar yi wa Majalisar Dinkin Duniya gyararren fuska, inda ya ce tsarin majalisar mai ƙasashe 193 a cikinta, wanda ya bayyana da cewa tsari ne mai tafiyar hawainiya shi ne yake kawo wa majalisar cikas kware da gaske wajen aiwatar da ayyukanta yadda ya kamata. Idan dai ba a manta ba, lokacin da Trump yake yakin neman zaɓe ya ƙasƙantar da Majalisar Dinkin Duniyar, domin ko ya bayyana ta da cewa kungiya ce mara karrama demokaradiyya ko kuma ma yancin dan adam da ma Amurka kanta, amma kuma sai gashi yanzu haka ya zama shugaban ƙasa, yana yaba Majalisar Dinkin Duniya da cewa ba shakka tana da abubuwan da za a amfana gare ta, tare kuma da jinjinawa kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya kan kada ƙuri'ar da wato saka ma Koriya ta Arewa tsoron wato mataki game da gwajin da ta yi na makamin nukiliya. Yau ne dai ake sa ran shugaban zai yi jawabi, wanda wannan shi ne zai zama karansa na farko da zai bayyana a zauren majalisar, kuma har ya yi jawabi ga wato a gaban sauran shugabannin ƙasashen duniya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka John Mattis ya ce kawo yanzu Amurka ta kauce wa kakkabo makaman da ƙasar Koriya ta Arewa ke harbawa ne saboda ba ɗaya daga cikin makaman da ke zama barazana ga ita Amurka. Da yake wannan maganan jiya Litinin sa'in da yake tattaunawa da manema labarai a rabin ma'aikatar tsaro, Mattis ya ce da wannan harbin da Koriya ta Arewa ke yi ya zame wa Amurka barazana, ba tantama irin martani da za su mayar ba irin wannan ba ne. Amma da aka tambaye shi ko wani irin martani ne Amurka za ta mayar, sai sakataren tsaron ya ƙi yi cikakken bayani. A farkon watan nan ne dai Koriya ta Arewa ta gwada wani makami da ta ce mai linzami ne da ake iya makalawa kundin nukiliya kuma a cilla shi da nisa. A farkon wannan shekarar ce dai shugaban kasar ta Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bayyana shirin kasar na samar da makami mai iya kaiwa har Amurka.
To jama'a, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a nan wato a birnin New York na nan Amurka, inda shugabannin kasashen duniya suka hallara saboda babban taron Majalisar Dinkin Duniya da za a bude an jima kaɗan. Kai kar in cika ku da surutu ga abokin aiki Mr. Filo Hashin Gumal da bayanin abin da ake ciki.
Wato Malam Ibrahim, kamar yadda ka sani, a yau ne ake bude babban taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a nan birnin New York, inda shugabannin duniya suka zo nan New York domin su gabatar da kasidinsu ko na ce jawabansu a zauren Majalisar Dinkin Duniya. A yau ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari za su gabatar da jawabinsu. Abin da ya fi ɗaukar hankali shi ne jawabin da shugaban Amurka Donald Trump zai yi, saboda wannan zai kasance jawabinsa na farko tun hawan mulkinsa. Kuma idan baka manta ba, akwai ɗan takun saka tsakaninsa da Majalisar Dinkin Duniya kan wasu abubuwa. Idan baka manta ba, akwai wata yarjejeniya da aka yi a birnin Paris akan sauyin yanayi wanda ya cire Amurka daga wannan yarjejeniyar. To a jajiberin taron wato jiya kenan Litinin, akwai wani taro da aka yi gaban shugabannin Majalisar Dinkin Duniya inda ya ɗan yi wani jawabi. To a jawabin da ya yi, salon yanda ya ɗauki jawabin bayan da aka saba gani ne kuma ba abin da aka zata bane ba, wato dai yana kira da a sauya fasalin Majalisar Dinkin Duniya. To kaga cewar akwai kallon abin da zai biyo baya a jawabin da zai yi na yau kenan, a ga me zai faɗa. To bayan ya yi jawabin, to wajen shugabanni guda shida ne za su yi jawabin kafin shugaba Muhammadu Buhari ya hau, shi ma ya nasa jawabin. wanda ake kyautata tsaron cewa a jawabinsa zai fada wa al'ummar duniya irin nasarorin da aka samu a yaki da cin hanci da rashawa da kuma fannin tsaro. Zai yi shi ne domin janyo hankulan masu saka hannun jari na kasashe, ya nuna musu cewa Najeriya fa ƙasa ce da za a zuwa iya saka hannun jari kuma a ciri ba.
To shin Malam Sarfilu, akwai wasu abubuwa da suka jibanci Afirka musamman da za a maida hankali a kansu?
Wato abubuwa da suka danganci Afirka, akwai wani taro da shugaban ya kamata ya ziyarta a lokacin da yake kai wannan ziyara ta nan Amurka. Wato wani taro ne da ya danganci ECOWAS, wato kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka. Haka kuma zai halarci wani taro na kyautata rayuwar mata da za a gudanar shi ma a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi.
Yaya batun tsaro a shi wannan wurin da za a yi taron?
Wato Malam Ibrahim, gaskiya zan gaya maka batun tsaro tabbas sun ɗauki tsaro. Wato duk shekara ana ɗaukan tsaro, amma wannan shekarar kan an ɗauki matakan tsaro yanda ya wuce misali. A nan birnin New York babu inda zaka wuce babu kamar ɗaukan hoto na mutane. To zan iya ce maka dai ko allura ka yadda a ƙasa, to za a ka yadda alluran nan.
Wannan kai ke kuma a gaida dan mutan Gumal daga birnin New York, kuma bari mu cilla can babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda rahotanni ke nuna cewa saboda kalubalen tsaro iri-iri a sassan kasar, sojoji na shirin karaɗe kasar da sintiri na musamman. Hassan Maina kaina gare ka.
Rundunar sojin Najeriya na gudanar da sintiri da ajisaye iri daban-daban a jihohi daban-daban na Najeriya don fuskantar kama daga matsalar Boko Haram, masu garkuwa da mutane, barayin shanu, tsagerun yankin Niger Delta, 'yan ta'adda na IPOB da ke son kafa ƙasar Biafra, rikicin ƙabilanci da dai sauransu. Kama daga Operation Lafiya Dole, Operation Crackdown, Operation Gama Aiki, Operation Safe Corridor, Operation Safe Haven, Operation Sharan Daji, Operation Delta Safe, Operation Polo Shield, Operation Safe Conduct da kuma Operation Awatse. A baya-bayan nan, Operation Python Dance da sojin suka sa kafar wando daya da 'yan awadan IPOB da ke son kafa kasar Biafra. Ana tsaka da hakan ne kuma sojin suka bayyana cewar za su sake kaddamar da sintiri irin na murmushin kada da turance suka kira Operation Crocodile Smile. Na nemi ƙarin bayani daga kakakin hedkwatar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kukashe, kan wannan sabon atisaye.
Bara mun yi atisaye kamar guda uku ko hudu, mutane sun yaba kuma mun ga alfanun haka yanda yanayin tsaro ya inganta. To don haka ne aka ce to a ci gaba da wannan. Bana mun yi shirin atisayen harbin Kunama wanda shi ya jibanci arewa maso yamma na ƙasar nan da kuma arewa ta tsakiya. To yanzu maganar nan da ake muna nan muna atisaye na Egweke na biyu, wanda kai ka sani ana yin shi ne a kudu maso gabas na ƙasar nan. Kuma insha Allahu muna gamawa za mu ci gaba da shi murmushin kada na biyu a kudu maso kudu da kuma kudu maso yammacin ƙasar nan.
Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora, ya ce irin wannan atisaye na da tasiri.
Na ɗaya, su nuna al'umma cewa su kwantar da hankalin su suna nan za su kuma kare su. Na biyu kuma a nuna ma duk wanda ke sai tashin hankali cewa su a shirye suke.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai gafara.
Kuma a gaida Hassan daga Abuja, kuma bari mu kaɗa jihar Taraba, inda ruwa ya ci wasu manoma da dama bayan da jirgin kwale-kwalensu ya tuntsire a ƙaramar hukumar Gosal, inda aka samu garwakin shida daga cikinsu, aka kuma ceto hudu, kuma wasu har yanzu ake kan ƙoƙarin nemansu. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Shugaban ƙaramar hukumar Gosal ɗin Honorable Yahuza Yayau ya ce zuwa yanzu ma masu ceto na can na neman sauran waɗanda ba a gano ba.
Har yanzu ba a samo su ba, maganar da nake maka ma yanzu ba a samo su ba. Kuma bayan na zanta da kai mun yi magana, sai na buga shi dagacin, ya ce mini yanzu ma yana nan mutum biyu ya zo ya faɗa mana cewa ba a samo su ba. Dama ba ine ba su iya ruwan ba ma gashi.
To sai dai ko da ya tuntuɓe shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba David Misal, ya ce jami'an 'yan sandan yankin ba su ba su rahoton abin da ya faru ba, ko da yake ya ce za su ci gaba da bincikawa. Shi dai wannan hazarin jirgin kwale-kwalen na mako zuwa ne yayin da fa ake gagarin cewa akwai yiwuwar samun ambaliya a bana, to wai kome shugabanni ke yi ne a yanzu? Haila yau dai ga shugaban karamar hukumar gasar din Yahuza Yayau.
Muka kira su daga tai da mai anguwanni a ofishin chairman na karamar hukuma, muka tunatar da su gashi a yanzu abubuwan da ke tafiya, gashi yanzu ma mun samu rahotannin cewa ambaliya yakan zo. Zai zo. So don haka hakkinmu ne mu tuna musu, hakkinmu ne kuma mu fargar da su.
In yi magana kan cewa in kun ne yaji, to fa labu da gangan jiki kan tsira. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, ga wannan su mun taɓa.
Yanzu dai ana jira a gani yadda Umaya, babban birnin jihar Abia, za ta kasance bayan shudewar wayadin sa'o'i 24 da matasan Umahiya da ke ƙarƙashin tutar Umahiya Youth Movement sun baiwa gwamnatin jihar Abia ta tsige SAIO Kano, mahaifin madugun ƙungiyar IPOP, Mr. Nnamdi Kanu, saboda ƙin yi wa ɗansa jan kunne a lokutan da harkokin ƙungiyarsa ke ta da ƙura, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama.
To sai a biyo mu a shirmu na hantsi a ji cikakken wannan rahoton na bijire ma gidan Madugun a warin Biafra da wasu Igbo ke yi. Yanzu kan bari mu koma gefe guda, Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane ɗan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar macin amana, domin ita ɗaya daga cikinmu ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadonmu da ko an sabon shiri na tsaka mai wuya. To akwai alamar cewa lalle tula ta kai bango tun da hatta ministocin shugaba Muhammadu Buhari da bakinsu suna neman ya yi garan bawul ya zubar da wasunsu su da kansu.
Bisa ga abubuwan da suna faruwa da nake gani yanzu, baba dole ya yi wa gwamnatinsa garan bawul. Ba ministoci kare ba, baba ya sake zama ya duba duk waɗanda yake aiki da su, ya yi garan bawul.
To wannan murya ta ministan wasannin Najeriya ce, wato Solomon Dalom. To amma ko me yasa shi ministan yake son Buhari ya sake tankade da rairayin ministocin nasa? Dalom yace abinda wasunsu mukarraban shugaban suke yi shi yasa.
Babu yanda za a ce mutum na cikin gida kuma sai an tada ihu an ce gidan ta kama wuta ga ana gobara, makwabci sun gudu da ruwa suna kawo guduma, sai kuma waɗanda suke cikin gidan sai aka gani sun fita da fetur nasu gudumawan kenan. To ai kowa sai ya ranzana.
Ba wani abu ya janyo duk waɗannan maganganu daga bakin ministan wasannin na Najeriya ba, illa kalamin da ya ji ƴar uwarsa ministar mata Hajiya Aisha Juma'i Al-Hassan ta yi kwanakin baya ne, inda aka ganta a hoton bidiyo an warwatsa ko'ina tana cewa mai gidanta Atiku Abubakar za ta bayo rufa baya idan Allah ya kai mu lokacin zaɓen shekarar 2019. Abinda Dalon yake ganin ba ƙaramin zagon ƙasa ba ne.
Ba zai yiwu mu muna na muna sayar da mai mutum ya kawo ko sai yana neman toya wajen ba. Gobara yake neman ta da shi, don haka ba za mu kyale shi ba.
Amma fa to ministan nan ta yi ikirarin cewa to a cikin to majalisar ministocin kuma da akwai MPDP a ciki.
To idan akwai MPDP a cikin waɗanda aka kawo, shugaban ƙasa ya kafa gwamnati ne wanda ya kawo kowa da kowa domin a haɗe kan ƙasa. Don haka bai kafa gwamnati a kan ra'ayin siyasan shi ba, ya kafa gwamnatin Najeriya ne. Wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane ɗan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar macin amana, domin ita ɗaya daga cikinmu ne. Kyan wannan abin shi ne da ta ajiye aikin nan sai ta ci gaba da bantake, amma kana shanye da rigar mutum kuma ka zage shi, iyaye mu sun ce baka hayarwa ba za ka zage dan kadan. Adalci za ta yi ma kanta shi ne da ta ajiye aikin, tunda ba ta ajiye aikin ba tana nema ne ana kan cikin jirgin ruwa, jirgin gabaki ɗaya ya kafe, kowa da yake ciki bai mutu, to sai a doke ta a sauka da shi cikin ruwan, domin wannan ita ce bukatanta.
Haka ne. To hirar ministan wasannin Najeriya da wakilin Musa Leshehu Ashaka kenan a Abuja. Akwai alamar cewa maganar da ministar mata ta yi ta taso da al'amura da dama da suka danganci siyasar Najeriya ta fannoni da dama, kama daga bukatar yiwuwar gwamnatin gyaran fuska kamar da shi ministan yake magana, kuma abin da aka dade ana zance a kansa a ƙasar, da maganar mutanen PDP da ke cikin gwamnatin nan ta APC da zancen takara a zaben shekarar 2019, da kuma maganar da ya shafi yancin albarkacin baki ko kuma bayyana goyon baya ga wani dan takarar da ba Buhari ba. To sai dai a kashi na biyu na muhawarar da muka fara a makon jiya tsakanin Abdullahi Alabura mai kare ita mamanta Rabadin da kuma Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyar magoya bayan Buhari, shi Abdullahi Alabura din na bangaren ita Sanata Jummai cewa yake ai ba wai magana zancin a nemi ta bada hakuri ake ba kamata su Buhari din da mutanen sa duk su tarisi ta mata godiya
eh to ka san ko idan kace ko ka ce ai hakuri wato kai da jigina sannan kuma ni a tunani na fa ka gane ko da kuma tunanin mu wallahi idan za mu ta adalci ka gane ko to shi Buhari da su jama'an Buhari ma su gode ma Allah da har ma ta musu wannan furcin tun daga yanzu nan misali kana da mutane ne kana da ilimi guda ne eh zai kashe ka ye shiru bai kashe ka ba ye shiru bai ga ma zai kashe ka ba shi kai kuma ce zan hana kaka har sai ya baka dama ka shirya ma kenan misali ne fa ko ba gane ba ya baka dama ka shirya in har ta fito tace a jiku zai fito ya tsaya ta kara turai din ai ta ga ma Buhari ko sako din ko to ka fa shirya fa a koran nan takarar da aka yi da akwai shi ba in akwai wasu kallon su zuwa cikin gwamnati sai a jara Buhari ya fita mun goyon baya an tada muni kare ne ko hiba Buhari ne haka sani ina ne Buhari ne amma ina bayan Aisha ina bayan ta kuma gidan shi ko gidan da ta sa amma Buhari ne ke
to Abdullahi Aliyu ka gana kaga Abdullahi Alabra na shi kamar ya tada kunya daga bacci kenan ku ya kamata ku mutu godiya bisa wannan an karwa da suka muku
ai Alhaji Hassan dai daga cikin hirarraki da dai bayan yin wannan bayanin naka na yaba kure da gaske ya kamata yanzu a ce akwai mutane da suke da total loyalty ga shugabannin su musamman a siyasa safan irin abin da muke gani a yanzu but babban kuma da mu muke kallo nata shine a wannan gaban da ake ta kokarin lalubo mafita a wannan lokacin kuma yanzu ta fito da wannan abin wanda yanzu ya ji hankalin kusan kowa da mai mulki da mara mulki da mai goyon baya da dan jam'iyya da kowane irin mutum a Najeriya a yanzu wannan guguwar ita ta zo ta mamaye tunanin shi da zuciyar shi da kuma da abin da yake
amma da bai kana zuwa Abdullahi Aliyu ka tuna shin ba tsarin mulkin Najeriya ya bi wa kowa yancin fadin albarkacin bakin sa ba
ai za ka mai da nan fada a cikin farko mulki ko kuma kundin mulkin Najeriya ya tabbatar ma kowane ɗan Najeriya da yancin fadin albarkacin baki amma yancin fadin albarkacin baki ai ba a ko ina ake yin shi ba kuma ba kowace iri ake fada ma duniya ba wani shine gaskiya na mali cikin gwamnatin mutum yake idan zai fito ya ce shugaban ƙasa ban goyi baya a kai daura sallah ba misali yana da ikon yin wannan kila yana ganin da shugaban ƙasa ya zo na bila ya yi sallah shi da ya amfani da wasu abubuwa misali me yasa na ba za ta iya dauka wannan sakon ta tura ma Ciku Abubakar ba tunda yi yanzu ta ga tura ta buga mishi ya sani idan ta je ta same shi gida daga shi sai ita ta ga mishi ina goyon bayan kuma shugaban ƙasa na shekara ta 2019 babu wanda zai sani
ina kai ka Abdullahi amma wani zai ce in ta yaka kamar ta munafurci kenan ita kuma ta ce ba munafuka ba ce ita
menene munafurci menene ba munafuka
abinda kake cewa yanzu din ta buga maka waya a boye ta ce tana goyon bayan sa kuma a zahiri ana ganin kamar tana tare da Muhammadu Buhari
ai ba koyi bane ba abin da ni nake magana shine yanzu ta fito a duniya a yanzu da ba lokacin kin da siyasa aka buga ba ai kamar yadda na faɗa ko kasan ita a gidan shi kuma kowa ya san tana tare da shi kuma kowa ya san da shi take aiki a gobe idan muka dauki garba shehu a yanzu idan banda Dr. Na babu wanda ya kai garba shehu zama tare da marama a Ciku Abubakar Maya ko kuma zama tare da shi a harkar siyasa kuma ya dade da shi kuma yana mara mai ba shin ka taba ganin Garba Shehu ya fito yayi wannan magana abinda muke magana shi ne lokacin da za a yi wannan magana bai yi ba kuma idan lokaci yayi sai babu wanda yake nuna mata ya ba saboda kowa ya san an baje koli ne kowa ya kuranta nashi kuma kowa ya san da haje shi domin mai rabo ya samu nasara
Abdullahi Alabura kana jin mu
Ina jin ku.
Me zaka ce akan mutuwar da shi Abdullahi Aliyu ka sani bujiro da su yanzu?
Har yanzu ina dawo hankalin shi ta farana, ka gane ko? Da kuma gwamnatin Buhari da APC wanda ni ina ciki hajja ta shi. Ka gane ko? Wallahi abinda aka yi shi ne ke ta kayan ka ne ba su ce murawa ba. Abinda matsayin da abinda ta yi musu kenan, ke ta kayan ka ne ba su ce murawa ba. Ka gane? Don babu wani illa cikin maganar nan. Ina so ka bibi da fiyan da aka yi da aka zo aka yi na tarakan a cikin ya tuk laka har zuwa lafiya ne ita ko ina
har zuwa lafiya
a babu ai mun san musulun akwai internal akwai internal democracy ai
to ka ba gani kamar mu
yawa misali kage da aka ka samu su jiya tsakanin senate da executive tsakanin judiciary da senate da executive
to amma kafin shi ma ne ake nufi da judiciary to judiciary to zaman kan ke kuma dokar Najeriya ta kafa su domin su tabbatar su sa ido a harkokin
abin da ake magana hakan ne ake magana hakan ne kake magana to duku sani fa gaba ɗaya fa sunan jin zan tsaya takara bai wani kurcin ba kuma gane ba sanan tuma ga ake nan wace sunan jin din sai Allah to yanzu misali ma tafiya ne idan shi misa fara ne to sunan jin ban tsaya takara ba ya za shi to
Abdullahi ka sana
eh
yanzu a bangaren ku duk da cewar ku ku ji dadin wannan magana na maman Taraba ba
haka
amma ita da kanta ta tabbatar da cewa akwai ministoci ma MPDP a cikin majalisar ministoci Muhammadu Buhari wanda su ba su ma ayyana cewa sun dawo APC din ba har yanzu ana ganin suna cikin PDP din su ne
haka
su ya zafi wadannan
Alhaji Hassan
eh
ina girmama Alhaji Shiku Abubakar saboda yana ɗaya daga cikin mutanen da tarihin siyasar Najeriya ba zai taɓa mantuwa da shi ba musamman irin jajircewa da ya yi wajen kashe tazarci a wasu lokuta wanda kila dama kashe tazarci ta sa hannun a mai girma da lafin katsina yana speaker da kuma shi a Shiku Abubakar da sauran yan Najeriya ba su ci shi kila da yanzu muna kamar Zimbabwe ba idan muka ɗauki wancan mutum muka ɗauko wannan abin da muke magana shi da na roƙe shi na bashi dama na ya faɗi ya ba da misalai na rikicin da ake da shi a cikin gida ko kuma shi dan jarida
ne ya rubuta Abdullahi Abdullahi na zuwa in dai kana magana da kinga ne ai wannan a Najeriya kowa ya san akwai rikici a cikin jami'ar PDP da kinga balan baka misali yanzu in ka dauki jihar Kaduna akwai rigingimu masu zafi kowa ya san akwai rigingimun cikin gida a APC sun jihar Kaduna tsakanin bangaren gwamna Rufai da kuma bangaren Farata Shehu Sani idan ka zo ka jihar Yobe akwai rigingimu tsakanin bangaren gwamna Ibrahim Gaidam da kuma bangaren injiniya Mustapha Mai Haja shugaban hukumar agajin gaggawa ta Najeriya
haka
haka in ka je jihar Kano akwai rigima tsakanin bangaren Kwankwaso da kuma bangaren gwamna mai shi Abdullahi Umar Ganduje
haka
kusan AP sun ko ina a Najeriya babu inda babu irin wannan rikicin da suke yi
Alhaji Hassan
to madalla to kamar yadda aka ji muhawara ta fara kutsaya cikin matsalolin cikin gida na ita kanta jam'iyyar mai mulki ta APC kuma zamu ci gaba da dannawa a cikin su idan Allah ya sa mun dawo a shirin mu na makon gobe muna da gode wa su bakin namu Abdullahi Alabura da Abdullahi Aliyu Katsina da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da ya shirya kuma ya jagoranci tattaunawar ta su a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakkwato a Washington
to ga sheku yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya mun fa a takeice
sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka na tunanin kulle ofishin jakadancin ta dake kasar Cuba sakamakon dalilin kamuwa da rashin lafiya dake addaban jami'an diplomasiyan Amurka dake can Cuba din sakataren ya ce bayan sun tantance sun gano jami'an su sun shiga cikin halin damuwa wanda har ya sa Tillerson suka dawo da wasun su gida wannan ya sa suke sake duba fa'idar ci gaba da barin ofishin a bude Tillerson ya bada bayani ne a lokacin da ya bayyana a shirin na turanci da ake kira First the Nation na tashar talabijin ta CBS ya ce akalla ma'aikata 21 ne aka da waɗanda dukkan su Amurkawa ne suka kamu da cututtuka iri daban-daban.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu na wannan lokacin wato Jan Elson ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.